Yau sama da shekaru 5 kenan Najeriya ke ta alƙaƙai da ƙungiyar nan ta ƴan Boko Haram a gaban su yau ko gobe abin sai ƙara kurku cewa yake yi kusan a ce wankin hula na neman ya kai ƙasar dare. Haka kuma wannan ya sa ƴan ƙasar musamman ƴan arewacin Najeriya ba su da ƙwarin gwiwa ga gwamnati mai ci a arewacin Najeriya ba wanda ya rage yanzu ƙungiyar ba ta kai wahali ba kama da sarki ko sarakuna ko wani tsohon soja ko wani babban jami'in gwamnati balle da mutanen gari. Yanzu haka ne dubban jama'a ne suka rasa muhallinsu sakamakon wannan farmakin da suke kaiwa a lokuta daban-daban kuma gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya ne yanzu haka suka samar da sansanin 'yan gudun hijira yayin da wasu sun shige ƙasashe makwabta. Da yawansu sun yi hasaran 'yan uwansu da dukiyoyinsu masu tarin yawa. Wannan ɗan talakin ya shaida wa wakilinmu na jihar Borno Haruna Dauda Biyu cewa daga baga ya tako zuwa Maiduguri. Sai dai yadda lamarin sannu a kan hankali ya zame alƙaƙai ba ga Najeriya ba a'a har ma duniya baki ɗaya domin ko idan aka yi la'akari da ire-iren farmakin da wannan ƙungiyar ke kaiwa ko kuma ta sha kaiwa a lokuta daban-daban wannan ya isa hujja domin hatta ginin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja bai sha daɗi ba domin a ranar 27 ga watan Agustan shekarar 2011 wannan ƙungiyar ta kai masa hari kuma mutane da yawa ne suka mutu sakamakon wannan hari nata. A lokuta daban-daban ta kame wasu 'yan ƙasashen waje ta halaka su haka kuma ta kai hari a babban ofishin 'yan sanda na ƙasa da ke babban birnin tarayyar Najeriya. Wannan ya nuna cewa ba wani wuri da ya fi ƙarfin wannan ƙungiyar ta kai hari domin ta kai a barikokin sojoji sau tari. Ba shakka yanzu ba wani wuri a cikin ƙasar da wannan ƙungiyar ba za ta iya kai hari ba sai ko in an sake lale kamar yadda Tukur Abdulkadir masanin harkokin yau da kullum ke cewa.
Wata haɗin kai da za a yi a ƙasashe masu tasowa babu laifi domin dama ƙasashe ne da suke da al'adu ɗaya da yanayin rayuwa iri ɗaya ba laifi ne idan ƙasashe masu tasowa sun haɗa kansu domin tunkarar matsalolin tsaro ba amma a ce a bar manyan ƙasashe riƙa tsoma bakunansu a cikin al'amuran ƙasashe namu masu tasowa baya haifar ma da waɗannan ƙasashe ɗa mai ƴaƴa masu idanu saboda haka in duk wani haɗin kai da ya shafi ko ta hanyar ECOWAS ko ta hanyar AU ko ta hanyar ƙasashe ƴan baro misali wannan duk ba laifi ne ba dama kuma abinda wannan haɗin kai yake bukata kenan.
To sai dai yadda wannan ƙungiyar ta samar da horaswa musamman na sarrafa makamai shi ma wani abin dubawa ne domin ko yanzu haka tana da makamai wadatattu kuma waɗanda suka fi na jami'an sojan Najeriya inganci ko baya ga shigo da makamai da ƙungiyar ta yi haka kuma ta ƙware wajen sarrafa bom tare da tara shi wanda har yanzu sai ƙara ta'azzara yake yi. To amma sai dai Dr. Ba Abdullahi Wase masanin harkokin tsaro ya ce muddin gwamnatin tarayya ba sake salo ta yi ba to har kullum ƙungiyar Boko Haram za ta ci gaba da samun galaba ne ga dai bayanin da yake yi.
Masu riƙe da ragaman mulki su sani amfani da wasu marasa kishin ƙasa ta fasa ƙwabrin makamai wai da tunanin tursa sama wani ɓangare mafarki ne maragin ciki a rayuwa ta zahiri a ko'ina a duniya. Yin ma'amala da mayagu cikin gwamnati bai taɓa haifar da ɗa mai ido ba a kowace gwamnati a tarihin gwamnati da ake yi. Dole wa gwamnati ta yi aiki da ƙwararru ba haka kawai ta ɗauko wani don ya tara mata mutane sun mata zaɓe bai cancanta ba a bashi makamai wanda suka jimɓaci tsaro.
Haka kuma na samu zarafin zantawa da gwamnan jihar Borno Kashim Shettima kuma na ce masa yallaɓai tunda wannan lamari yaƙi cinyewa ba su kiran waɗannan masu tada ƙayan baya domin su yi sulhu da su?
Ai wato duk yaƙe-yaƙen duniya a ƙarshe a sulhu ake sasanta abubuwa duk dai yakunan duniya a sulhu ake kammalata. Ni tun a shekara 2011 lokacin da ina takarar gwamna na yi fafutukan cewa in har Allah ya bani mulki za mu yi hikiman sulhu tun kafin abin ta lalace ta zo wannan matsayin. Ina nan akan bakana amma katin mulki nawa karfi na bai kai in ce ku zo mu yi sulhu ba gwamnatin tarayya ce ita take da iko. Kare in nace sai dai in ba su shawara in tuntube su in ce ya kamata a zauna wayannan ƴaƴanmu ne ƴan uwanmu ne mu ga yaya za mu yi a yi sulhu a yi zaman lafiya a ƙasarmu. Amma ya dangana bisa ga gwamnatin tarayya ne tunda sai sun so ne tukun za su tuntube ni. Kuma ba su tuntube ni ba, to ya zan yi.
To tunda ba su tuntube ka ba kuma wannan abin ba jahan ka kadai ba jahohi uku ne musamman wanda suke da dokar ta baci a halin yanzu nan kuma wannan waɗannan mutane suka hita a addaba me zai sa ku gononin uku ba za ku taru ku je ku ga shugaban kasa akan a nemi a sulhu da waɗannan ba saboda an ce mai daki shi san inda ruwa ke zuba masa
mun sha haduwa da shi kuma mun sha gaya masa akan ya kamata a yi sulhu amma akwai wanda ya sa su suke shugabancin batun sulhu amma mun sha gaya masa kuma zamu dada nana tawa ya kamata a yi sulhu sulhu nan ita ce hanyar mai inganta hanyar da za ta kawo mana zaman lafiya
ha kuma ganin zabe yana dab da zuwa wasu jahohin da yawan jama'ar su ba su yi dajen su sakamakon wannan lamari kusan batun zabe a gare su ma ba ta so ba Santa Maina Ma'aji Lawal da ke wakiltan wasu yankunan jihar Borno da aka kaiwa wannan harin ya ce ai batun zabe a wannan yankunan ma san ba ta taso ba ga da abin da santan ya shaida mini a wata hirar da nayi da shi
mu yanzu magana numfashin mu muke yanzu halin da mutanen da muke magana nan suke ciki ai in ba wani mugun mutum ba in ba wani mara tausayi ba ai wanda yana da kauna yana da dan imani a cikin shi wa'anda mutane kaya za ka je ka yi musu maganar kuri sun dai an samu maganin wannan abin da muke cikin nan
to sai da hukumar zabe ta ce ba inda ba za a yi zabe ba a duk fadin tarayyar Najeriya domin kuma magana da yawan hukumar zabe na kasar wato Mr. Nick Dazan ya shaidawa wakiliyar mu Madina Dauda cewa jihar Borno na cikin jihohin da har yanzu ba a basu katin zabe ba na dindindim amma fa za a yi zabe a jihar
yanzu dai a takaice mun rarrabar a jihohi 35 da kuma birnin tarayya Abuja to duk kamar yadda aka yi tsarin da ranaku na uku na farko ana rarrabarwa a inda aka yi rajista wato a cibiyoyin zabe to bayan haka kuma har yanzu muna rarrabarwa kuma za mu ci gaba da rarrabarwa sai karshen wannan watan a ofisoshin mu a kananan hukumomi
to ka ambaci jihar Borno kenan su ba za su yi zabe ba
eh to muna kokari kawo yanzu mu tabbatar da ba ma jihar Borno ba kawai duk jihohin nan inda akwai wanda suka gudu hijira suna masu gunoni an tabbatar da sun kada kuri'an su bisa ga doka
wannan lamari na bukatar mahukuntan kasar su sake lale domin ko harkokin kungiyar Boko Haram ya su kurkutar da harkokin tsaro da ma sauran na rayuwar yau da kullum a cikin kasar